This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar da shirin a wannan safiya ta yau, Lahadi. Yau ma za mu jingina shirye-shiryen da muka saba gabatarwa a wannan shirin domin ci gaba da kawo muku rahotanni kan zaben shugaban kasar da aka gudanar a Ghana jiya. Bayan labaran duniya, za mu sake hada ku da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri da tawagarsa domin jin karin bayanai kan wannan zabe. Kafin nan, ga Murtala Faruk sanyina da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar Wakilan Amurka ta shirya kada ƙuri'a a wannan makon kan ƙudurin dokar tsaro na shekara-shekara, wanda ya haɗa da sama da dala biliyan 3 ga kamfanonin sadarwa na Amurka domin su ciccire kayan aiki da kamfanonin sadarwa na ƙasar China Huawei da ZTE suka kera daga cibiyoyin sadarwar tafi da gidanka na Amurka domin magance matsalolin tsaro. An fitar da daftarin dokar mai shafuka 1800 da yammacin jiya Asabar, kuma ya haɗa da wasu tanade-tane da suka shafi kasar China, cike da buƙatar yin rahoto kan ƙoƙarin da 'yan kasar ta China suke yi na kaucewa ƙa'idojin tsaron Amurka da kuma tantance matsayin fasahar ƙere-ƙeren China ɗin na yanzu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Lebanon ta faɗa a jiya Asabar cewa harin da Isra'ila ta kai ya kashe mutane 6 a kudancin ƙasar kwanaki 10 da shirin tsagaita buɗe wuta tsakanin ƙungiyar Hezbollah da Isra'ila. Da Isra'ila da Hezbollah da ke samun goyon bayan Iran duk sun fuskanci zargin karya yarjejeniyar ta tsagaita buɗe wuta da ta fara aiki a ranar 27 ga watan Nuwamba domin kawo ƙarshen yakin, wanda ya sanadiyar mutuwar dubban mutane a Lebanon tare da haifar da ƙaurar jama'a daga ɓangarorin biyu. Sanarwar da ma'aikatar ta lafiya ta fitar ta ce harin da Isra'ila ta kai a garin Beit Leaf ya yi sanadiyar shahadar mutane 5 tare da jikkata wasu 5. Ta kuma kara da cewa wani harin na jirgin sama mara matuki ya kashe mutum guda a Deir Siryan. Wani gagarumin yunkuri da masu tada kayar baya suka yi a fadin kasar Siriya ya kara kaimi a jiya Asabar, tare da labarin cewa sun isa kofofin babban birnin kasar, kuma dakarun gwamnati sun fice daga tsakiyar birnin Homs. An tilastawa gwamnati ta musanta jita-jitar da ake yadawa cewa shugaba Bashar Assad ya fice daga kasar. Rasa birnin Homs wani babban koma baya ne ga Assad. Birnin na matsayin wata muhimmiyar mahaɗa da ke tsakanin Damascus da lardunan gabar tekun Siriya na Latakia da Tartus, cibiyar da shugaban na Siriya yake da goyon baya, kuma gida ga wani sansanin sojan ruwa na Rasha. Gidan rediyon Sham FM mai goyon bayan gwamnati ya ba da rahoton cewa dakarun gwamnati sun mamaye wajen birnin na uku mafi girma a Siriya ba tare da yin ƙarin haske ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Gwamnatin mulkin sojin kasar Burkina Faso ta naɗa tsohon ministan sadarwa Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo a matsayin prime ministan kasar a jiya Asabar, kamar yadda wata dokar soja ta bayyana kwana guda bayan rusa gwamnati. Ouedraogo ya yi aiki a majalisar ministocin prime minister mai barin gado Apolinaire Joachim Kele de Tambela, wanda Captain Ibrahim Traore ya cire daga mukamin sa ranar Juma'a. Ba bayyana dalilin korar Tambela ba, wanda ya jagoranci gwamnatoci uku da sojoji suka nada tun bayan da Traore ya hau karagar mulki a shekara ta 2022. Ouedraogo, wanda babban makusancin Traore ne kuma dan jarida, ya taba zama babban edita kuma daraktan gidan talabijin na Sahel na kasar. Bayan juyin mulkin watansa tun ban shekara ta 2022, Traore ya zaɓi Ouedraogo a matsayin ministan sadarwa kuma mai magana da yawun gwamnati a matsayin farar hula a cikin gwamnatin ta soji.
Sa gaida na sanyina da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari kuma mu nufi kasar Ghana, inda ake dakon sakamakon zaben shugaban kasa. Baba, gare ka.
To, nagode alheri. Masalaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub muke rini tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da musamman akan babban zaben Ghana wanda muke gabatarwa daga nan birnin Accra. An kammala babban zaben shekarar 2024 a hukumance inda aka rufe rumfunan zabe a fadin kasar da misalin karfe 5 na yamma a jiya. ‘Yan kasa dai sun sauke wajibi da ke kansu na zabar shugaban kasa da ‘yan majalisar dokoki, abinda ke nuna bude wani sabon babi a tafiyar demokaradiyya a Ghana. Abubuwa mabambanta ne suka faru a ranar zaben, masu kyau da marasa kyau. A bangaren mai kyan, rumfunan zabe da dama sun ba da rahoton yadda aka gudanar da zabe cikin kwanciyar hankali da lumana, tare da yabawa jami'an zabe kan yadda suka gudanar da zaben. Sai dai kuma an fuskanci kalubaloli ciki har da rahotannin karancin fitowar masu kada kuri'a a wasu mazabu kamar Cape Coast da Kudu, inda kadan daga cikin waɗanda suka yi rajista ne kawai suka kada kuri'arsu ya zuwa yammacin jiya Asabar. Hakan ya sa fitattun mutane kamar shugaban kasa Nana Akufo-Addo da fitattun taurarin wasa irin su Jocelyn Dumas da Adam sun fito sun kada kuri'unsu kafin suka yi amfani da shafukansu na sada zumunta domin ba jama'a kwarin gwiwa su fito su kada kuri'a. To ko me hakan ke nufi ga jam'iyya mai mulki ko 'yan adawa? Sai a biyo mu domin jin karin bayani a cikin wannan shirin. Wani mai sharhi akan siyasa ya ce ba hujja bace a kiyin zabe saboda ba a samu biyan bukata ba daga wurin gwamnati. Kana hukumar wayar da kan jama'a akan dokokin kasa a tabakin daraktan ayyukanta ta gargadi jama'a akan yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zabe. Za ku ji waɗannan abubuwa duka a wannan shiri na musamman da muke kawo muku daga birnin Accra akan babban zaben Ghana na shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki. To madalla, yanzu bari mu bude taskar rahotanninmu daga birnin Kumasi inda wakilin mu Hamza Adams ya muna nazari akan yadda aka samu karancin fitowar masu kada kuri'a a fadin kasar baki daya. Kana ya hada mana rahoto.
Yankin Ashanti da jam'iyyar NPP mai mulki ta fi karfi ita ce yanki na biyu bayan Accra wajen yawan masu kada kuri'a a cewar hukumar zaben kasar, inda aka sa ran mutane fiye da miliyan 3.3 ne za su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe domin kada kuri'arsu, amma ko hakan bai faru ba saboda kusan kashi fiye da 60 cikin 100 masu zabe ne suka isa rumfunan zabe suka kada kuri'arsu. Na zazzaga wasu rumfunan zabe inda na gano da idanuna tare da tabbatar da hakan daga jami'an hukumar zaben kasar da suka buƙaci da na sa kai sunayensu. Ban dai tsaya dan ba, na tuntubi masu wakiltan jam'iyyun siyasa a rumfar zabe na Tamale Station a mazabar Maishiyar South da ke yankin Ashanti, inda na fara da Taufik Suleiman na jam'iyyar NPP.
Amma wasu sun tafiya, wasu kuma sun mutu ciki kisa sofa da mun samu 160, amma ba kan da muke expect din ba, amma dai ke lokaci kuma ya riga kai ba mu ya mu samu wani namba mu kara kai
shi sa ya takai cika ce kamar gota ta yana tsokowa yawan mutanen da ya kamata ce su zo. Ba ku samu haka ba?
Gaskiya dai ba mu samu ba.
Kana ganin yayi tasiri a sakamakon zaɓe?
To gaskiya dai yayi, don saboda nan gan da mu stronghold ne.
Shi ko Adam Shamu na jam'iyyar NDC ya ce
na mu NDC mu daidai ne, ba wani damuwa, mu daidai ne wurin ke ikon Allah ko wani turnout ya zo muna mun doke shi haka.
Sakamakon zaɓe daga yankin Ashanti na tasiri sosai wajen gano wanda zai yi nasara a zaɓen shugaban ƙasa. Akan haka ya sa na tuntubi Isa Abdulsalam mai sharhi ne kan harkar siyasa kan wannan batu.
Muna za mu kishin-kishin kamar wurin kujera biyu na MP ya fannunsu ya zo hannun NDC, wai a Dantsansu kuwa ya fannunsu, sannan kuma Offensive Law ana cewa ya fannunsu, ko ma wani jita-jitan cewa ko ma a ganga a faru South East ruwa da ke cewa Adam Bukukulun wurin shi ma ya fannunsu. Ga haka ya tabbata, da shi for the first time in history of ya sunan shi a Fourth Republic MPP sun rasa kujera masu muhimmanci ko kujera fiye da kujera biyar da suka saba rasawa a cikin zaben da aka yi. Yau a yau sun yiwa su kuma kamar sun lose kujeransu. Wannan kuma in ya faru to itimi sai da ban mamaki ne, jiran da kanshi ma har NDC sun taba rasa kujera suka ba wani suka yi ban part kullum sun kuma suka kwacewa. To shi wurin ya zama kusaci ya zama swing seat kenan a yanzu.
Malam Isa Abdulsalam, na ga alamun a wannan zabe wasu da ake ganin ba za su iya su fadi zaben ba sun fadi, haka zalika wasu sun yi nasara. Me zaka fadi kan wannan?
Zabe a jantar jin this time around ya rantsa ke kaza. Da farko MPP sun samu seat a jira, kuma NDC sun samu seat kuma wani sun rarrabe. Da fini is kamar yanzu demokradiyya mu na ina girma ina kana fahimtar demokradiyya yanzu ana zabe ne kan masalolin mutane da wanda bai kawo musu sauki fiye ga zabe
kan sun party da sun individuals.
Ko shin me masu zabe ke fada a yankin Ashanti game da zaben da aka aiwatar?
Mulmuni alhamdulillah zaben dai muna gani lafiya an kare lafiya amma sofa wanda ya zo muna kaman din samun DC sun samu abin da ba saba samu ba.
Muhammad Suraj abin da ni na gani Muslim nan ganga son hudu MPP ne. So Muslim nan yanzu haka nan which means there's a voter apathy kenan. Mutanen ba su to su yi vote kan da ake expect ba. To yanzu haka nan yana ya wani matsala bangaren MPP yana yin favor NDC in a way amma for now nan dai ba mu yi fadi kowanne magana shi dai zuwa gobin nan za mu samu actual results from EC's office don shi abin da nake da shi.
To sai dai mun tattara wasu bayanai da suka nuna cewa wakilin mazaban Asawasi mazaba mai mafi yawan al'umman Zango a yankin Ashanti Honorable Muntaka Mubarak na jam'iyyar NDC shike kan gaba a takarar da suka yi da Honorable Abdulmannaf Ibrahim mai wakiltar jam'iyyar MPP a zaben fitar da wakilin majalisa. Amma yayin da nake hada wannan rahoto sai hukumar zabe a wannan mazabar bata fitar da sakamakon a hukumance ba. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. Mutane da dama sun alakanta kin fitowa zabe ne saboda suna ganin ƴan siyasa ba su cika musu alƙawari ba. Sai dai masana kamar su Abdul Fatah Akinyele suna ganin ba hujja bace dan ƙasa yake sauke nauyin da doka ta dora masa saboda rashin samun biyan bukata daga ƴan siyasa.
Ina jin kifa kuriya farko haƙƙin ne na wanda zama dan ƙasa. Haƙƙi ne mutum ke nuna ra'ayinsa game da ake tafiyar da lamarin ƙasa. Amma cewa kamar mutum bai samu biyan bukata ba, na ce wannan zai zama ban kuskure. Sai ka akwai mutane da dama da yake wato suke da wannan ra'ayi, kuma ba wanda zai iya tsare su. Tunda yake muna cikin gari da yake demokratiya, akwai freedom. Dan ce kai abin da mutum ke so yi duka, amma ni ba zan goyi bayan wai saboda mutum bai samu biyan bukata ba. Ai, cikin rashin samun biyan bukatar nan da ya kwanta ma mutum ma ya yi yunkurin jefa kuri'a saboda yana son a yi canji ne, a yi canjin mulki ne, sai a yi canji. Amma ka ce ba ka jefa kuri'a, to wanda su za su jefa kuri'a ka ki taso. Ma a ci gaba da gwamnati da ke kai kuma a yi sajiya. Ita sa bai da fa'ida mutum sai kamar mutum zai ba kuɗi a bai da fa'ida.
Yawa, to bari mu duba ka saurari irin yadda aka gudanar da yakin neman zabe, wato campaign da aka yi, dandamin da aka yi na yakin neman zabe. Ya kake ganin mutane suka amsa irin manufofi da su ƴan takara suka fito da su a lokacin da suke yakin neman zabe?
To wurin yakin neman zaben dai kuma yadda kuka sani abu ne da yake ta kasance irin surutayyar da aka daɗe ake na promises. Kuma gane ba an yi kaza an yi kaza. To amma an ka duba jam'iyyu guda biyu da ke gabanin NDC da NPP duka kusan idan in ce kamar abu ɗaya ne. Almuhimmu abinda ni da na so da gan wannan lokaci shi ne irin alkawalin da suke nan duka wani hanya ne za su bi su biya ma al'umman Ghana wadannan bukatun nan duka. Inda kawai yake gani akwai cikin cikin wato yakin neman zaben nan kenan, don mun dade an zo a yi alkawali a yi kaza. Amma ta wani hanya ne da samu kudade da za a fiya wadda bukatun da suka so dai ba ku ce wannan. Wannan ne kawai na zan kamar har yanzu ba mu kai inda ya kamata mu kai cikin fatan biyan neman a jefa musu kuriyar nan mu tambaya mu tambaye su. Don da dadewa kullum kashi an ce ba muna ran deficit budget. To tattalin azirin kasan nan bai isan kasan nan cikin biyan bukatun da ake nema. abin da ke kai kasashe kamar Ghana da Nigeria sun su duka shi aje IMF ko aje neman bashi. To wannan karo ina ji gaskiya ba yi adalci kungiyoyi guda biyu da ke gaban duka ba su yi ma al'umman Ghana adalci ta wannan bagari.
Abdul Fattah Akinye yake nan mai sharhi akan harkokin siyasa a birnin Accra. Kada a manta sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga birnin Washington a wani shiri na musamman kan zaben Ghana da muke kawo muku daga birnin Accra. Hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a tabakin daraktan ayyukanta Dr. Imrana Muhammad ta gargadi 'yan ƙasa game da yadda za su kasance yayin da suke dakon sakamakon zaben ga kuma yadda ya yi jawabin nasa.
Zancen ni kamar yau ne ranar zabe, an yi kashedi ga al'umma kan in ka ta yi rufan zabe, abubuwan da aka shirya da dokan da aka ajiye na zabe, mu saya kai mu yi zabenmu. Sabani ya zo tsakanin ka ni da watakila ofishiya mai zabe ko jami'an zabe, kowane rufan zabe akwai wayanda ke saya ma kungiyan siyasa. In ka ce kai kana goya ma wani kungiyan siyasa, bayan ne wani matsalan da ya faru, kar ka saya ka yi wani cece mu ce kai ya sunan shi zantinka au dan sandan da ke wurin au yan hukuma masu duban zaben au kuwa kai dan wankan da ke wurin as party agent wanda ke saya ma party ka kai mai kara. Muka yaka nan mun yi aikin da shirye-shiryen da aka abubuwan da aka shirya ga wurin zabe kenan. Bayan mun gefa kuriyan mu, doka ya ce kaman ka gefa kuriyan ka kai ka isa gida karfe 5 za a kulle gefa kuriya. In lokaci ya kai in kana son ka zo ka ga kidayan da za a yi ne, kai ka komo ka zo ka duba kan da ake kidaya. In an dace kaman wanda kake goya mun baya bai yi nasara ba, shi mu rungumi kaddara. Don kasashe da yawa da aka ce kaman an fito da sakamakon zabe, wasu suka ce bai musu ba, suka ta da zamne sai ya koma da kasashen ne baya. Amma in aka fito da sakamako kaga bai yi maka ba, akwai kotu, akwai yan sanda, akwai hukuma mai zaben, muna da anya mu kai musu kara. Ya so hanyoyin da matattakai da yake abi abinda muka ga kamar watakila ya ci muna tuwa kwariya za ya daidaita su. Amma muka yi wulgi da wayannan shirye-shirye muka kawo ta da zanne sai kasan mu za mu koma da shi baya, mu kuma za mu koma baya.
Amma akwai 'yan siyasa da suke shakku kai maganar kotu suna cewa ba sa samu adalci da ya kamata. Har yau dai zaga kana kan akai kotu ko kuma dai akwai wata hanyar da jam'iyya ko wani da ya tsaya takara zai iya amfani da ita bayan kotu?
To mu dai abinda dokan kasa ya shirya kenan. Bayan kotu na farko shine hukumar zabe, suke da fito, su za su fito da sakamako. Na biyu shine abinda dokan kasa ya shirya ne, in baka amince da sakamakon hukumar zaben ba ka je kotu, kan da dokan kasa ya shirya kenan. Bayan shi ba wani hanya kuma da zaka bi. Hanyar da kace zaka bin ne watakila zai kawo masala a kasanga wanda mu duka ba zai taimaka muna ba. Sannan kuma na biyu kungiyoyin siyasa mun san su da yawanci furuci ne cikin zafin kamfe da abubuwa, amma kan da muka san su da muka san shugabannin su, mu dai bamu zaton kaman sunya su yi wulki da dokan kasa su yi wani abu daban ba. Saboda shi mun karfafa abinda sunnan suka sani ya ci su yi ne shine su yi aiki da dokan kasa, su yi aiki da hukumar zabe a dace kaman kasan nan namu na Ghana da aka samu da zama da kwanciyar hankali da zamantakewa da ke tsakanin al'umman kasa. Mun yi mu cece shi, mun yi mu rika shi ya zamanu sosai.
Dr. Imrana Muhammad kenan, daraktan ayyuka a hukumar wayar da kan jama'a ta kasa. To ko menene matakin da 'yan sanda suke dauka a daidai wannan lokaci da ake dakon sakamakon zabe? Tambaya kenan da wakiliyarmu Hawawa Abdulkarim ta yi wa ACP Imam Hussein Abdulrahim Hussein, limamin 'yan sandan Ghana, wanda ya bayani kamar haka.
kaman da kika gabatar nan alhamdulillah muna da zaman lafiya irin wannan tashi tashi hankali babu shi to amma ila yau aikin mu ne duk inda muke da wata information cewa fitina na iya tasowa na iya barkewa babu shakka zaki samu ɗan sanda wurin yasa ba kawai ne gaba da cewa a an tashi an je ana gadin masallaci ko ko shoshi ko ko a wannan babu shi kamar yadda kika sani muna da inda muke ce masa flashpoint wannan shirin da ake mata daban ne amma ina tabbata miki da cewa duk inda yayi mu ga fitina ta taso ko ko inda ke bukatar tsaro ko ko wanda ke bukatar tsaro duk ai an tabbatar
mafi yawancin jama'a rikici dan zai taso ina gani yafi farawa kan matasa me za ka ga ya kan matasa
babu shakka matasa kamar yadda muka sani idan suna son wani abu ko suka sa wani a gaba su ba su ganin komai kuma ba su jin komai sai wannan abu domin jina yafi a jikinsu da sauransu wani bi kuma ba aunawa yanda ya kamata akan haka nake son ja hankali matasa cewa na'am kowanne daga cikin ku yana yanci ya nuna inda yake so yayi farin ciki da sauransu duk wannan hakkinsa ne kasancewa dukansu ɗan gari ne a wannan suna da wannan haƙƙi amma sai mu lura inda haƙƙinka ke kwantawa nan wani haƙƙin wani ke sumawa mu yi zabe lami labiya idan ka tafi ka je kai zabe na farko akwai wanda suka kasance wajibin zaben nasu ne su ne wanda muke ce musu easy muke ce musu easy
hukumar
zabe kenan ta biyu akwai kuma wato ɗan security su ne ɗan sanda da sauran sassa na masu lura da tsaro ta uku kuma akwai ɗan jarida kamar ku haka kuma kuna nan kuna rubutawa kuna bada reportin nan sa'an nan kuma ilayya kuna dukan bidiyo ina isa dukan mutane na gani bayan haka su empathy da kansu suna da nasu wa'anda suke daya musu agency wanda za su iya jakadan kowanne empathy suna tsaye suna lura da yanda lamarin yake tafiya dukansu suna rubutawa bayan haka kuma muna da wa'anda muke ce musu observers suna yawuce wace suna lura suna mai da hankali ga yanda lamarin yake tafiya ke da na mari ina ji wa'annan kawai sun isa su tabbatar maka da cewa ai abin yanda ya kamata kenan idan an yi zabe ko ko idan ka tafi kai zabe ka fitar da wanda kake so abinda ake bukata idan baka da wata wajibi wannan rana kuma gida ka je ka huta
idan aka samu mutum da laifin daukan akwatin zabe wani hukunci ake yanka
wannan babban laifi ne gaba daya kai sai za a yanki yasa ina kiran samari kan wani da ayi amfani da shi wurin dauka akwatin zabe wata guji-guji wata sace-sace wata fitina ina ji shekarun jin nan akwai wani samari da ke yawan manyan maganganu a social media irin gashi yayi manyan maganganu a karshe kawai an kama shi an gurfanar da shi a kotu yanzu haka an ba shi shekaru 1 a goma ina ji duk wanda yayi abin nan irin wannan fitina sauki ne ana samun sa ko ina ya kuma ai kan social media eh magana ko social media wasu ke control ko ba haka ba ko a dakin sa kawai yake zaune yake ai na kura ne da sauransu akwai inda take tafiya akwai inda take shiga kuma phone ka da kake rage shin wasu ne service provider suke baka ko ba haka ba duk information ga tana nan
ACP Imam Hussein Abdul Rahim Hussein kenan limamin ɗan sandan Ghana to kafin zaben Najiya abokiyar aiki na Hawwa Sharif ta tattauna da wasu dalibai ɗan ƙasar Niger mazauna Ghana wanda suke karatunsa a nan Ghana akan yadda suke kallon wannan zaben da aka gudanar a jiya ga dai yadda tattaunawar ta su ta fara
bari mu fara da kai Muhammad da san duk da shi ke dai kana matsayin dalibi kuma dan wata ƙasa dake wannan ƙasa ta Ghana amma ka fita kana da abokai kuma kana ganin irin abubuwan da ke kaiwa ya komo kuma a matsayin kama na ɗalibi kai ma a fannin jarida illa ba za ka rasa yin taka jaridar ba ya wani hali kake ganin al'ummar Ghana tana ciki a halin yanzu da ake gab da zuwa rumfunan zaɓe a Ghana
to dangane da zamantakewar rayuwa garin Ghana yadda kudin garin yake hawa yana sauka mutane kuma kasuwa kayan abinci da wani harkar business duka yana dan ƙara hauhawa mutane na kuka da irin mulkin da gwamnatin da za ta sauka take so ana gishin cewa wannan sabon zabe da za a kawo change musamman tsohon shugaban ƙasa da ya yi mulkin a lokacin 2016 zuwa 2012 zuwa 16 John Muhammad John Dramani Muhammad ake ce mishi na National Democratic Congress.
Na'am.
So shi ne ke gabata cewa yana son ya kawo canji dangane da economic kingarin da kuma halin rayuwa da mutanen suke ciki. So yana da kaman policy kin da ya kawo na 24 hour economy.
Na'am.
Dake da za ta yi aiki kan lokacin aiki musamman wanda ke karkashin kamfanin nuka. Za a kayyade awa 8 na aiki rana 7 zuwa 7 kenan ga sati.
Na'am.
Da kuma harkar noma da wannan sauran sha'anin rayuwa duka zai kawo canji a cikin dangane da su. Sai dai kuma wanga vice president kin da ke yanzu shi kuma Dr. Muhammad Bawumia ake ce mishi.
Na'am.
Shi ne kandidate na MPP National Patriotic Party na shugaban kasar da ke yanzu haka a garin da zai huta.
Na'am.
Ya kai mu gobe.
Shi
kuma ya kawo policy na shi sosai na digitalization cewa da za a canza komi zuwa harkar lantarki da kuma harkar electronics. So mutane dai ba su aminta ba, mutane na kawowa cewa musamman dai shi wanga shugaban kasar da zai huta yana jan kunnen mutane cewa da a zabi John Muhammad ga yadda yake fadi. Ekaran jiya ya zama tare da mutane. Ya yi taro na jan hankalin mutane kan kwanciyar hankali a lokacin zabe da kuma irin abubuwan da ke wakana.
Haka, masha Allah, to bari ka numfasa an koma ga Jamila. Malama Jamila, ga ki a ƙasar Ghana a matsayinki na 'yar ƙasar Nijar mazauniyar Ghana, duk da ba zabe zaki ba, amma kina da hulɗa da al'ummar wannan ƙasa kuma kina ganin me ke zuwa yi komo a wannan lokaci da ake shirin kada ƙuri'a. Ya kike ganin irin damarar da mata suka daura na fita wannan zabe? Kina ganin lalle mata sun shirya fita su kada guri'a a Ghana?
Eh to gaskiya haka ne. Tunda muka zo gaskiya mun lura mata suna fita sosai, suna yawo, suna campaign a kasuwa, a gida, a titi, ko ina muna haduwa da mata sosai suna campaign tare da maza, tare da su ake damawa, har da ƴan kasuwa da masu saide-saiden kayan miya duka suna bakin kokarin su. Da kuma lokacin da zamu fita zamu ganin su suna gwagwarmaya sosai akan cewa lalle mata ya kamata su fito su yi zabe ko su tsaya a gida ko mai kankanta matsayin ka bai kamata a ce ka zauna gida ai ba kai ba, inda ɗan ƙasa kake ya kamata lalle ka fito ka yi zabe.
Hawa Sharif kenan a tattaunawar ta da wasu ɗalibai ɗan ƙasar Nijar mazauna ƙasar Ghana. Har yau dai ana dakon sakamakon zabe wanda ake ganin kafin ƙarshen wannan yau ko kuma zuwa gobe za a samu cikakken sakamako na shugaban ƙasa. A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiyar, sai kuma can da la'asari idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka na gabatar da wannan shirin, Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Accra nake muku fatan alkhairi. An huta lafiya. Wassalam. Amma bari na sake mika ku ga Grace Alheri a fito.
Zuwa gaida Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana, za ku iya ci gaba da samun ƙarin bayanai da rahotanni da dumudumin su kan wannan zaɓe daga shafukanmu na intanet wato VOA Hausa ko kuma sashen hausa.com, sai kuma shafukanmu na sada zumunta Facebook da X, inda za ku iya samun ƙarin bayanai dangane da zaɓen da kuma yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma yi aiko mana da saƙonni ta hanyar email a sashen hausa@voanews.com. Da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci, sai kuma can da ƙarfe 4 agogon Najeriya, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin da suka hada da Baba Yakubu Makeri da tawagarsa a ƙasar Ghana da kuma Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni, da Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.